sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Masu sauraron assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Dauruwan mutane ne a kasar Sudan ta Kudu yanzu haka wayan salular su ta bar aiki tun daga jiya Juma'a. Hakan ko ya biyo bayan takon sakan da aka shiga ne tsakanin gwamnati da kamfanin samar da wayan salular. Wannan ya sa gwamnati ta yanke layin da ke aikewa da sakonni ta wayoyin hannu wato network a turance wanda ya kai na yawan mutane kusan 900 tun daga daren Talata. Gwamnati ta ce kamfanin na VivaCell ya ki biyan kudin sa na lasisi ne. Ministan yaɗa labarai na ƙasar Michael Mukai ya faɗawa muryar Amurka a farkon wannan satin cewa da farko gwamnati ce ta ɗauke mata biyan wannan kuɗin na lasisi da kuma haraji, amma daga bisani ta buƙace ta ta biya dala miliyan 66 na lasisin kuma shine kamfanin ke jan ƙafa. Sai dai kuma a waje ɗaya Pagam Amun, tsohon sakataren jam'iyyar Sudan People Liberation Movement wato SPLM mai mulkin ƙasar, ya ce kamfanin na VivaCell ya biya kuɗin lasisinsa na shekarun da suka gabata, don haka ba hujja yanzu kuma a ce kamfanin ya sake biyan wasu kuɗaɗen lasisi na daban. Amun ya ce shi ne wanda ya daidaita gwamnati da wannan kamfani na ƙasar Lebanon a kan wannan batu. Yanzu haka fadar gwamnatin ƙasar Rasha ta umarci jami'an diplomasiyyar ƙasashe da yawa na yammacin Turai da suka kori nasu ta jami'an da su tattara nasu su san inda dare ya musu. Fadar ta Kremlin ta koyi haka ne a matsayin ramuwar gayya. Sai dai ga bisa dukkan alamu ƙasar Birtaniya ce Rasha ta fi jin haushi domin kucika da ta ce aka umarta da ya gaggauta rage yawan jami'ansa cikin wata guda daidai da wani yadda na ƙasar Rashan take da su a ƙasarsa. Wannan matakin dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da Birtaniya ta fatattaki jami'an diplomasiyyar Rasha har su 60 kana ta kulle ofishinta da ke St. Petersburg. An ce an ga jami'an diplomasiya na ƙasashen da suka hada da Netherlands, Ukraine, Faransa, Italia, Poland, Croatia, Belgium, Sweden, Australia, Canada da Jamhuriyar Czech sun yi so cikin motocinsu a ofishin ma'aikatan harkokin wajen Rasha da ke tsakiyar birnin Moscow. Fadar gwamnatin Amurka da ake kira White House ta bayyana cewa ta shirya tsaf domin gudanar da bikin mirgin kwai zagaye na 140 da aka saba yi. A lokacin kowane bikin Easter za a yi bikin ne a cikin gidan gwamnati a ranar Litini mai zuwa idan Allah ya kai mu. Shugaban Amurka Donald Trump da iyalansa da ma sauran iyalan manyan jami'an gwamnati na cikin waɗanda za su halarci wannan biki na ranar Litini wanda aka saba yi shekara-shekara. Ko baya ga manyan jami'an gwamnati da ake sa ran su halarci bikin, haka kuma mutane kusan 30,000 ne za su halarci wannan bikin kuma kofa buɗe take wa gaga. Amma fa ga wanda ya samu tikitin da wani rehu da aka yi a farkon wannan shekarar. An dai fara gudanar da irin wannan bikin ne tun a cikin shekarar 1878 lokacin mulkin shugaba Rutherford B. Hayes. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu jami'an aikin haɗin gwiwa da ke aiki a ƙasar Syria, ɗaya ba Amurka ɗaya kuma ɗan ƙasar Birtaniya, sun haɗu da ajalinsu sakamakon tashin bom a bakin hanya a ranar Alhamis da daddare, inji jami'an ƙasar Amurka da ke ƙasar. Suka ce haka kuma wasu biyar sun samu rauni duka sakamakon wannan tashin bom ɗin. Wasu daga cikin jami'an ƙasar Amurka da ba su yarda a ambaci sunayensu ba sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kai wannan hari ne a birnin Manbij da ke arewacin Syria. Sai dai bayanan farko da ya fito daga sojojin Amurka bai nuna ainihin inda aka kai wannan harin ba, haka kuma ba su bayyana sunaye da ƙasashen waɗanda wannan lamari ya rutsa da su ba, sai dai kawai suka ce ma'aikatan haɗin gwiwa ne. Mai magana da yawan sojojin na Amurka, Colonel Ryan DeLeon, bai bayyana nan take ko su wane ne ke da alhakin kai wannan harin ba, amma yace tuni suka tantance binciken su akan wannan harin kuma ba za su bayyana shi ba a halin yanzu har sai sun kammala bincike gaba daya. Ma'aikatar kiwon lafiya na Palestine ya rawaito cewa mutane 15 ne suka mutu, kana wasu ɗaruruwa sun samu rauni a jiya Juma'a sakamakon jami'an tsaron Isra'ila da suka far musu akan bakin iyakar Isra'ila da Gaza. Sojojin Isra'ila suka ce sun yi amfani ne da rundunan su na fatattakan masu zanga-zanga domin ganin sun kwantar da zanga-zanga da Palestinawa suke wanda shine irin sa mafi girma da suka taɓa gudanarwa a wannan bakin iyakar. Rikicin dai ya barke ne sa'ilin da dubban Palestinawa suka dumfari bakin iyakar wannan, yasa sojojin ƙasar Isra'ila yunkurwa domin su dakatar da su, domin ko Palestinawa sun dumfari bakin iyakar ne haɗi da jifa da mulkin kaya da suka kona.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba saurare ga shirin karamin sani.
Assalamu alaikum, barkan mu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne.
Maryam Bugaje da sauran masu sauraron gidan Radio Muryar Amurka, barkanku da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan kokarin da likitoci ke yi a birnin Maradin Jamhuriyar Niger wajen kokowa da cututtukan dake halaka kananan yara. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan amfanin shayar da jarirai nonon uwa da kuma irin yaki da cutar tamowa da shi nonon uwar yake yi wa yara domin kare su daga kamuwa da cutar nan da rashin abinci mai gina jiki ke kawo ta, wato tamowa. Shi ma rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan rigakafin yau da kullum da kuma yanda ke ƙara kula da lafiyar yara. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan yanda allurar rigakafin cutar kenda ya gudana a fadin jihar Neja. Yayin da rahotonmu na biyar, wanda shine rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin, zai yi magana ne akan taron bita ga 'yan jarida, malamai da kuma shugabannin al'umma da kuma dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar kiwon lafiya a jihar Bauchi domin samun nasarar aiwatar da shirye-shiryen kula da lafiya da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi domin bayar da tallafi ga harkar kiwon lafiya a fadin jihar. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla a gaida Nasiru Yakubu birnin Yaro.
Likitoci da jami'an kiwon lafiya a jihar Maradin Jamhuriyar Niger na ci gaba da kokari wajen kawar da cututtukan dake addaban yara kanana. Inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Likitoci daga sassa daban-daban na ƙasa ne suka gamu a Maradi domin ɗaukar matakan kokowa da mace-macen kananan yara ta hanyar fasahar aiki da likitocin gaggawa, sannan da zartar da fasalin ayyukan wannan dabara a 2018. Malam Zainatu Manzo, kwamishina mai kula da lafiyar kananan yara a hukumar kare lafiya matakin farko da Spijar Maradi.
Mun leka mun ga lalle mace-macen yara kankana ya rage 1904 a lokacin nan in aka yi yara 325 suke rasuwa nan da shekara biyu da suka wuce. An 2012 da aka yi bincike sai aka an rage an suka aiwa aka yi aka yi da dubu ana samun rasuwa kamar 127 fiye da rabi ma aka ciyo kan shi magabatan mu suka ce su wannan guro so suke a ƙara hallo rage wannan mace mace nan yara a dalilin shi ne suka tambaye mu a kirkiro me ya kamata a yi sai aka ce to a yanzu lokacin da muke ciki akwai karamcin likito cikin mutum 100 mutum 50 su ne suke samun likita kamar kilo 5 in suka yawo suke samun likita kenan wannan sauran kishin nan 50 su likita ba kusan su take ba a lokacin nan sai aka ce to me za a kirkiro sai muka ce a je a cikin gariruwan da suke nesa da likita a nemo likitan gaugawa kamar yadda aka yi da aka ba su horo busami busa cuta kamar wanda suke addaba yara kamar zawo kamar majina ta gaba kamar masasara ta cizon sauro da aka ba su wannan horon yanzu suka je cikin karkara duk garin da ke nesa da likita ka samu wannan likitotin da ake ta na gaugawa muka ba su magungunan da za su ma yara maganin masasara na cizon sauro akwai shi gurin su maganin zawo akwai shi gurin su maganin majina ta gaba akwai gurin su kan mutum ya zo likita in bai lafiya gurin sa yake zuwa samu magani sai mu ga bana da aka yi masa sarin nan sai mu ga abubuwa da yawa sun rage mutane da yawa sun tsaya gurin wannan likitocin gaggawa sun samu magani ko mun ga an rage yawan yara wanda ake kasu a matsa alkita tunda yaro da ya fara rashin lafiya an fara masa magani shikenan bai shiga cikin wani mawacin hali
ko bayan gamuwa ta likitocin na ƙasa a Muradi wannan tsari aka gindaya sabilin cutar rayukan ƙananan yara malam Zainatu Manzo ya dawo da amsa
dan mu tsara abinda muka yi na bara bana misali hallo dan mu ci ma gurin dan mu zo mu yi tsarin abinda za mu yi daga nan zuwa shekara 2018 tsari ne ake na ƙasa gaba daya akwai masu hannu da shuni da yawa kuma akwai magabatan mu da suke kiwon lafiya su ma sun zo su da yawa a samu gaba daya ya zama da bakin mu guda mataki guda za mu dauka yanda za a yi a rage na mace mace na yara kankana ko kuma a ragewa ga annoba da zake tamal yara kankana
Alhaji Zainatu Manzo kenan sashen kula da lafiyar kananan yara a Dayar Safe Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar
shayar da jariran nonon uwa yana daya daga cikin abin da ke zamewa yaran garkuwa wajen kamuwa da cututtuka musamman cutar nan na rashin abinci mai gina jiki da ake cewa tamowa wakilinmu na jihar Kano Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren jami'in kiwon lafiya ya kuma ƙara mashi haske akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa
masana harkokin abinci mai gina jiki na dada jan hankali mata masu shayar da jarirai akan iya adadin lokaci da ya kamata a dauka ana ba yaro nono ya sha don kare jaririn daga kamuwa da cutar tamowa da kuma sauran cututtuka Babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano Malam Murtala Muhammad Inuwa yayi ƙarin haske akan tsawon lokaci da uwa ya kamata ta dauka tana ba jariri nono
dan ta dauko shi ta dora shi akan nono idan ya fara ja akwai sakonni da suke tahowa akwai kuma abinci da zai taho daki har ya kai kan ƙarshe shine inda muka ce uwa duk sanda ta fara ba ɗanta nono kar ta canza masa nono sai ya saki dan kansa domin in bai saki dan ba to bai kai kan abin da yake bukata ba
me hikima haka
hikima ita ce yayin da ta sa shi karzo na farko da yake zuwa ruwa ne dama shi wannan abin da Allah ya halice shi dan ya kace kicirwar da yaro yake da ita zai ci gaba da jan wannan ruwa har san da zai zo kaso na biyu shi kuma kaso na biyu ruwa ne shi kuma da maiko a cikin sa bai zo kan abincin ba har yanzu to tabbaci ya ci gaba da ja idan ya ci gaba da ja zai zo kan ainihin su waɗannan sinadarai da muke magana waɗanda su ne suke da haƙƙin bashi suke da haƙƙin gina jikinsa da kwakwalwarsa da jininsa da kare shi daga dukkan cututtuka su kuma waɗannan sinadarai suna a can ƙarshen sanda da yake shan nono ba zai fara samun su ba sai ya kai akalla minti 20 yana shan nono ɗaya ba canza shi ba idan da zai fara shan nono yanzu minti 10 ta canza shi bai same shi ba kuma zai lalace zai rame domin jikinsa bai samu sinadaran da suke gina jikin da yake bukata ba idan da za ta ɗebo ruwa ta bashi ba zai samu wannan sinadari ba domin cikinsa zai cika ba zai iya jan nonon uwarsa har ya kai kan wa'ancan sinadarai da yake bukata ba saboda haka anan fadakarwa ta farko da muke bukata ya zama cewa iyaye mata kafin su fara shayar da 'ya'yansu lalle su san ya yaya ake shayar da ƴaƴan me dan yake bukata a nonon yaushe yake kaiwa ga abin da yake bukata domin kada ya lalace domin akwai alamu da mu muke gwadawa mu san cewa yaro ya samu nonon uwarsa ingantacce duk lokacin da aka ce an haifi yaro ya fara shan nono in dai nonon uwarsa yake sha babu matsala amma sai dai karuwa domin daga lokacin da ya kai wata shida lalle ne sai ya ninka nauyin da ta haife shi da shi
amma zaka ji yawancin iyaye lokacin da suke shayar da yara da yayi ɗan mintuna zaka ji suna kokarin cire shi daga wannan nono su mai da shi wannan nono kenan wannan ma na haifar da wannan larurar ta tamuwa
to ai dama wannan ita ce babban matsala saboda kamar champi ne suka dauke shi ko al'ada ko me sai a ce wai kada a bashi mai sanyi wanda kuma ba haka yake ba sai a ce kar a bashi mai sanyi daga an fara sai a juya shi a kai shi can wannan ita ce dan ba ta ce wai yaro zai kamu da wannan ciwon yunwa ko shakka babu duk dan da aka dora akan wannan tsarin duk sanda uwa za ta ba danta nono ta ce sai ya sha nono nan guda biyu to ta saka dan ba danta zai kamu da wannan ciwon yunwa domin kuwa jikinsa ba zai samu wa'ancan sinadarai da suke kashe masa yunwarsa su kuma bawa jikin abin da yake bukata domin gina jikinsa ya kuma kare kansa daga cututtuka ba
Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
Madalla a gaida Muhammad Salisu Rabiu wani abin da ke kara wa yara karfin garkuwar jiki domin kare su daga kabuwa da cututtuka daban-daban da ke halaka su shine rigakafin yau da kullum Halimatu Abdullahi na da rahoto.
Alluran rigakafi dai su ne matakin farko. Wurin kula da lafiyar yara da zarar zuwan su duniya. Masana kula da lafiyar kananan yara sun yi ittifakin cewar akwai rata mai yawa tsakanin yaran da ya samu cikakkun alluran rigakafi da wanda bai samu ba. To ko yaya ake tafiyar da rigakafin ga yara kanana a karamar hukumar Birniwa?
Gaskiya karamar hukumar Birniwa gabaki daya muna samun yara a kowane wata sun kai 2,632 kimani kenan wanda ya hada gabaki daya asibitocinmu guda 27 da muke da su a karamar hukumar Birniwa da ya hada da General Hospital wanda shi ya fi kawo mana mafi yawan mutanen da ake yiwa rigakafi saboda kasantuwar shi ya yi kusaci da Yobe mutanen Guruma suka shigo nan suka karbi rigakafin nan saboda kusaci da sauran ingancin services din da ake bayarwa
wannan rigakafi daga wani lokaci ya kamata a fara bama yaro
shi rigakafi ana fara shi ne daga ranar da aka haifi yaro ran da aka haife shi akwai allurori kala uku da akan bashi akwai BCG da ake bashi wanda take hana tarin TB da kuma polio wanda shi ne ake kira zero dose wanda take hana samun sa daga cututtuka na polio sai kuma shan inna kenan sai kuma hepatitis B wanda take hana daga ciwon hanta kenan shine wannan allurorin da ake bayarwa na farko da ranar haifi yaro daga nan kuma ba a sake bashi sai bayan yayi wata 6 daga wata 6 nan in yazo za a sake maimaita masa allurai kala uku za a bashi polio wannan shine ta farko mataki na farko kenan wancan ana kiransa zero dose wannan shine mataki na farko na biyu kuma za a sake penta wannan penta din allura shi wanda zai dauki allurai kala 5 a ciki kisa ake kiranta penta din sannan bayan ita akwai PCV ita ma ake bawa yaro domin kare shi daga samun tari ko na kukufi ko kuma tarin shika ko kuma irin sarki hakwana duk akwai su a ciki alluran wannan to daga wannan wata 6 ba a sake ba yaro sai bayan wata 10 zai zo a sake maimaita masa sannan kuma ba za a sake bashi ba sai 14 daga wannan kuma shikenan yaro za a ba uwar shawara shikenan bayan wata 9 sai ta zo a sake maimaita masa
sunan a Birniwa kamar yanda ka lissafa wayannan allurai da ya kamata a bama yaro kusan daga ran da aka haife shi har zuwa ya shekara guda ana samu matan da suke zuwa su karbi cikakken wannan allura to
ana samu sai dai kasantuwar wasu in sun karba sukan je wani gurin su karasa wanda ba haka muka so ba to amma idan har tabbas in suka je wani gurin su karasa din an tabbatar musu an karasa din to ba laifi bane tun daga can za a yi documentin abin da suka ansa kuma su ma daga wani gurin in sun ansa sai su zo nan su karasa to amma mafi yawancin lokutan aka akan samu wasu ba sa iya zuwa sai mun je mun tadda su a gidajensu wannan yasa gwamnatin jiya ta bullo da wani aiki da ake yi duk wata shine state outreach day wanda basu samu dama sun zo asibitin nan ba da a je a tadda su a gidajensu abu gida-gida kamar yadda ake bi na polio a je a same su a gidajensu dama an san su an san address din su a je a cin musu a gidan a ce a yi musu saboda ingancin cika lokacin gudanar da allura tunda duk bayan sati hudu ake yin sa an har ya tsara sati hudun nan sai ga an samu an yi defaulting kenan yaron ya ki zuwa to ba haka aka so ba
Malam Umar Bello kenan mai kula da bangaren rigakafi a hukumar lafiya matakin farko reshen ta dake karamar hukumar birniwa Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga karamar hukumar birniwan jihar Jigawa
Shira wakilinmu na jihar Niger Nigeria Mustafa Nasir Batsari Ya ruwaito mana cewa sama da yara miliyan 2 ne aka sami nasarar yi musu rigakafin cutar kenda wanda wasu ke cewa ba kwandauro.
Kimanin kananan yara miliyan 2 ne aka yi ma allurar rigakafin cutar kenda a jihar Niger dake arewacin Nigeria. Wannan dai ya nuna cewa an samu babban nasarar da ake bukata a samu a lokacin da aka yi aikin rigakafin kamar yadda babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzo yayi karin bayani.
Rigakafin na measles da muka yi za mu ce mun ji dadi sosai a game da goyen baya da muka samu daga jama'a saboda ka san yanda dai muka yi magana muka hira da shi measles ana neman a cire shi ne a cikin duka cutattun da yake damun mutane a duniya kamar wa'annan measles din saboda bata jikin da yake na yara da kuma kawo illa da yake kawowa ba kaman abinda mutum zai so za a yi fatan wani nashi na da shi ba ne duniya ta ce by 2020 shekara 2020 ya zamana babu shi a duk duniya kuma Najeriya ta yi sa hannu ta dangwala da hannu cewa ta yadda za ta yi wannan a lokacin so shi yasa wanga kasa yanzu muna 2018 ne saura shekara biyu kawai shi yasa kuma wanga ne muke da lokacin da za a yi wannan rigakafin kafin mu samu a zo a duba a gani ko mun samu nasara ko mu samu ba to wannan yasa mun kawo zafi-zafin yin shi muka ta neman goyen baya wurin jama'a muka sassa mutane suka je gida da gida da gida da gida aka sa mata da iyaye da masu angoyi da matan ciyamomi da her excellency matan governor da duka jama'a aka hada kai aka tura aka tabbata cewa mutane sun zo kuma da aka yi musu jawabin gargadin cewa kowa ya zo kuma kowa ya fito Allah ya sa da muna neman mu yi miliyan yara miliyan 1 da 100 ne mun samu ya wuce wurin miliyan 2 to kaga ai an samu babban nasara kenan
a yanzu dai bayan kammala wannan rigakafin wanda bai samu ba zai iya zuwa karamin asibitin dake kusa domin karbar rigakafin kamar yadda Dr. Yahaya na Uzan ya bayyana
amma baka samu yi ba kuma an yi wanga round din dake kowa an samu ka tabbata baka samu ba ko zaka iya zuwa asibitin mu kananan asibitin mu wanda yake ka tabbata ka samu
kuma ba wani matsala
za a yi maka ba matsala kuma ba wani yanda da ake yi na cewa sai ranan kaman wayansu da ce ran Laraba kawai ake yin rigakafi wayansu da su ce ran Alhamis yanzu muna son kowane rana ka zo karamin asibiti ba za a hana ka rigakafi ba yanzu
amma to ana biya koko kyauta ne
a rigakafi kyauta ake yi ba biyan rigakafi
Dr. Yahaya na Uzo director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Mustafa Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
Nigeria, Nigeria kasa daya uwa daya uba daya ni bar ga milanci da zamuranci Nigeria kasa daya uwa daya uba daya
a jihar Bauchi kuwa wata kungiya ce ta gudanar da bita ga ƴan jarida malamai iyayen al'umma da kuma sauran masu ruwa da tsaki akan harkar kiwon lafiya domin inganta samar da kiwon lafiya a jihar Amina Abdullahi Girbo tana dauke mana da rahoto
kungiyar TCI wato Challenge Initiative ta gudanar da taron bita na kwana hudu wa manema labarai da malamai shugabannin al'umma da masu ruwa da tsaki a harkar kiwon lafiya da yake bayani manufan shirin Mallam Kabir Muhammad daga kungiyar Nori dake Kaduna
mun zo nan Bauchi dan mu taimaka wurin ainihin tsare-tsaren da ake shi na shirin taimakawa wurin ainihin fitar da ayyukan da za a yi don inganta ainihin wannan taro to taron da abinnan yana da nasaba ne da kokarin da ake da shi na wurin inganta ainihin lafiyar mata ainihin shirin ita kanta tana da nasaba da daukan ciki lafiya haihuwa lafiya da kuma tazaran haihuwa to tazara ko dan ainihin taimakawa mata wurin hutu tsakanin jiki da ciki dan su dagaje su mai da karfin su kafin su sake daukan wani ciki yawanci alƙaliman bincike sun nuna cewa ana samun yawan mata masu rasuwa dalilin daukan ciki da haihuwa kuma suna rasuwa ne akan dalilin ababa guda biyar wanda aka sani kuma aka iya magancewa wa akwai barkewan jini yayin daukan ciki abin wurin haihuwa akwai hawan jini yayin lokacin da ake da juna biyu akwai bari akwai shigar cuta da kuma nakuda mai tsawo mai wahalarwa wayannan ababan guda biyar suke kaiwa ga rasuwa to abu da ake kokarin yi shine ainihin a wayar da kan al'umma a jawo hankalin gwamnati sa kasafin kuɗi mai tsoka kuma a bibiyar wannan kuɗin kuma a duba a ganin ayyukan da ake kamata a yi da wayannan kuɗaɗen
Mallam Kabir Muhammad kenan Rabi Ekele jami'a a kungiyar TCI ta bayyana manufar taron bitar
muhimmancin wannan taron dai shine yadda za a hada kan shugabannin al'umma da shugabannin addinai da kuma su kungiyoyi masu zaman kansu su hada kai a ga cewa an yi ayyukan da zai taimaka ma iyayenmu mata su samu su huta tsakanin aihuwa domin lafiyar jikinsu da na yaransu da na iyalansu so wannan workshop da muka yi na kwanaki hudu shine kaman bita ne da za a dan kara musu karfin gwiwa da kuma sanin makaman aikin da zai taimaka a cimma wannan buri na ganin cewa matan mu sun samu sun yi tazara tsakanin aikuwa don ko lokacin da aka kira bitan tsoron mu shine okay an yi a cikin gari wayannan mutanen suna gari ne watakila ko su hidimomin da za su fita amma tunda aka fara har yau ranar kashi duk wayanda aka fara da su sun zauna daga safe har lokacin tashi karfe 4 na kowace rana so kuma ko da muka tashi rufewa ma ai yau kin ji yanda suke cewa sun koyi abubuwa da yawa so really mun samu manufan an cimma manufan shirye wannan taro
Rabi Ekele kenan daga kungiyar TCI Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu Maryam Bashir Bugaje gare ki
masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirin mu ne yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin Nasir Yakubu Birni Yaro da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda ba ku ji nasu ba waɗanda suka hada hannu aka hada shirin yau ni Maryam Bashir Bugaje ke cewa a huta lafiya
jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su da wanda ya taimaka wajen hada shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri